sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masara rubarkan mu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakub makeri ne da Muhammad Hafiz Babande da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 3 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Hafiz da kanan labarai.
Annobar coronavirus tana ci gaba da mamaye kasar India wadda ta kafa sabon tarihi jiya Lahadi. An kusan mutum 3,700 da suka mutu a cikin sa'o'i 24. A jiya Lahadi, kasar Pakistan ta yanke shawarar cewa ta dakatar da shigowa ta kafa da mutane suke yi ta kan iyakokinta a dan wani lokaci daga kasashen Afghanistan da Iran kan hana shigowa da duk wani nau'in sabuwar cutar coronavirus. Amurka ta musanta wani rahoto na gidan talabijin din Iran cewa Tehran ta cimma yarjejeniya tare da Washington da Burtaniya don sakin fursunoni da ke da alaka da kasashen yamma.
Kanan labaran duniya kenan aka saurara. Shugaban yan bindigar da suka yi garkuwa da ɗaliban jami'an Greenfield ya sake bada wa'adi.
Bayan kuɗi naira miliyan 100 da Honda Boko Haram kwara 10 wanda za a kawo mana bamu muna hunci. In ka kawo wannan gobe za ku koma, in ba kawo wannan ba ranar Talata insha Allah za a ga gawawaki. Sai dai an ga gawansu kawai a zo da trailer ba.
Haka kuma za ku ji yadda 'yan ta'adda suka yi wa sojojin jamhuriyar Nijar kwantan ɓauna tare da kashe sojoji 16. Kamar yadda aka saba albarkacin watan Ramadan, muna ɗauke da karatun Alkur'ani mai girma daga yara manyan gobe. Sai kuma shirin ciki da gaskiya da Sarfilu Hashim Gumal zai kawo mana. Amma yanzu a gyara zama domin sauraren cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Annobar coronavirus tana ci gaba da mamaye kasar India wadda ta kafa sabon tarihi jiya Lahadi. An kusan mutum 3,700 da suka mutu a cikin sa'o'i 24 da kuma sama da sabbin waɗanda suka kamu 390. Duk da haka India ta fara kidayen ƙuri'un zaɓuɓɓukan jihohi kodayake babbar kotun Madras ta bayyana rashin gamsuwarta matuƙa ga hukumar zaɓe na yakin dakatar da gangamin siyasa da ya karya dokokin COVID-19. Babban alkalin kotun Sanjib Banerji ya kira hukumar ita kaɗai take da alhaki na ƙaruwar sabbin waɗanda suke kamuwa. Duk da yake cibiyar sarrafa maganin rigakafi mafi girma ta duniya Serum tana ƙasar India ne. Duk da haka kashi 2 ne cikin 100 kacal na mutanen ƙasar biliyan 1.3 suka yi rigakafin a cewar rahotanni. Ranar Asabar ƙasar ta faɗaɗa cancantar yin allurar ga dukkan mutane masu shekaru 18 da haihuwa zuwa sama. Amma wurare da yawa sun bayar da rahoton cewa ba su da allurar rigakafin. A jiya Lahadi, kasar Pakistan ta yanke shawarar cewa ta dakatar da shigowa ta kafa da mutane suke yi ta kan iyakokinta na dan wani lokaci daga kasashen Afghanistan da Iran don hana shigowa da duk wani nau'in sabuwar cutar coronavirus. Hanin zai fara aiki a gobe Talata da daddare kuma zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar 20 ga watan Mayu, inji cibiyar NCOC wacce ke kula da yadda Pakistan take yakin da barkewar cutar. Za a bar 'yan kasar Pakistan da ke Afghanistan da Iran ko kuma 'yan Afghanistan ɗin da ke neman magani na gaggawa a Pakistan su shiga cikin kasar. Sanarwar ta ce za a bar duk waɗanda za su fita su fita. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta musanta wani rahoto na gidan talabijin din Iran cewa Tehran ta cimma yarjejeniya tare da Washington da Burtaniya don sakin fursunoni da ke da alaka da kasashen yamma a madadin wasu biliyoyin daloli na sabon tallafin tattalin arziki. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa jiya Lahadi cewa rahotannin da ke cewa an cimma yarjejeniyar musayar fursunoni ba gaskiya ba ne. Kamar yadda muka ce, a kodayaushe muna gabatar da ƙararraki na Amurkawa da aka tsare ko suka ɓata Iran, ba za mu daina ba har sai an haɗa su tare da iyalansu. Shi ma shugaban ma'aikatar fadar White House Ron Klain ya musanta rahoton na Iran a shirin Press the Nation na gidan talabijin ɗin CBS News, yana cewa babu wata yarjejeniya don sakin waɗannan Amurkawa hudu. Muna aiki tukuru don ganin an sako su. Gidan talabijin ɗin Iran ya ambato wata majiya tana cewa Amurka ta amince da biyan dala biliyan 7 da kuma musayar Iraniyawa 4 da ke aiki don kaucewa takunkumi ga 'yan leƙen asirin Amurka 4 waɗanda suka yi wani ɓangare na hukuncin da aka yanke musu.
To kafin Hafiz ya sake dawowa da wasu ƙarin labarai, za mu leƙa Najeriya inda shugaban gungun ɓarayi da suka sace ɗaliban jami'an Greenfield a Kaduna, Sani Idris Jalingo da aka fi sani da Baleri, ya yi barazanar hallaka sauran ɗaliban matuƙar ba a turo masa da fansan naira miliyan 100 da baburan Boko Haram guda 10 ba. Baleri azantawa ta wayar tarho daga daji inda yake tsare da ɗalibai 17 bayan kashe guda 5 daga ciki. Ya ce gobe talata zai ɗau mummunar mataki matuƙar ba a turo masa da saƙon ba. Ga Nasiru Adamu Ali Kaya da rahoto akan haka.
Yana magana da masu garkuwa da 'yan makaranta
jami'a na Greenfield.
Kwarai da gaske su ne kake magana da su na yau.
Baleri, wanda ke nana ta cewa da gaske ke yi wajen barazanar, ya bayyana cewa yanzu haka akwai mata 15 da maza 2 a hannunsu da suka hada da jikan marigayi sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris mai suna Hamza. Yayin da Baleri ke cewa iyayen yaran sun turo musu diyar da ta kai naira miliyan 55, ya ce sun sassauta daga wajen naira miliyan 600 da suka nema tun farko, kuma sun yi amfani da kuɗin da aka fara turowa wajen siyawa yaran abin da ya zayyana da garin kwaki.
Saboda muna jin gwamna yana labari yana imomuwa a kanmu na cewar shi bai da lokacin da zai iya ɗaukan kuɗi ya baiwa wani ɗan ta'adda, domin ɗan ta'addan ne ya je ya ƙara makamin da zai saya. Ya gaya ma iyalansa duk wanda ya fita an ka kama shi naira 5 zai iya ɗauka ya haƙura ya yahi. Saboda mu nuna ma duniya gwamnati Najeriya ta kasa ko ba ta kishin Najeriya, dalilin da ya sa mun ka kashe mai makaranta kenan.
Yanzu Baleri kai ba ka yadda kai ɗan ta'adda ba ne?
Na samu zantawa da ɗaya daga yaran, wato Hamza, wanda ya buƙaci a kawo musu ɗaukin gaggawa.
Muna son gwamnati ta taimaka mana sannan a yi sulhu don Allah.
Na barazana da gaskiya kan rayuwarku?
Ba barazana ba ne fa, inda sun kashe mutane 5 daga cikin.
Mana magana su yanzu faɗa ba wasa suke yi ba kenan?
Ba wasa suke yi ba, duk abin da suka ga suna aikata shi.
Ita ma ɗaya daga ɗaliban mata Abigail Usman ta ce kara ɗauki barazanar ɓarayin da gangan.
Domin duk abin da suka faɗa suna aikatawa. Aka kashe mutane 5 kuwa cika abokanen mu, kuma in sun ce sun yabu za su yi shi.
A turo musu kuɗi ko a ci gaba da ba su hakuri ne su jale ku dawo gida?
Ku turo mana kuɗi din don Allah a sake mu, domin hakuri ba zai sake mu nan ba.
Ƙawayen ku ko 'yan uwanku guda 5 da aka harbe a gaban ku aka harbe su ko kuma labari kuka ji?
An tafi da su a gaban mu, kuma iyayen mu sun gangawa din.
Bigin, me zaki cewa gwamnatin jihar Kaduna da sauran mutanen Najeriya kan halin da kuke ciki?
Da Allah su ya kuri su taimake mu su kawo kudin nan gobe, domin ba su kawo ba gawo mu za zo a kwashe.
Madugun ɓarayin Baleri ya ce wannan shi ne wa'adi na ƙarshe da zai bayar na yau Litinin ɗin nan.
Da ƙarshe ni ma ina ba da shawara, wai ana sanya ma mashukan mu tiraka. Akwai mashinin da mun ka cire ma tiraka, lahanka an ka sa ma tiraka. Wai an zo an ɗora ma. Mu da mashukan mu ke da Allah mashukan mu ba su shiga gari. Ya za a yi tiraka mu a kama bayan kuɗi naira miliyan 100 da Honda Boko Haram kwara 10 wanda za a kawo mana. Ba mu muna hunsi. In ka kawo wannan gobe za su koma, in ba a kawo wannan ba ranar talata insha Allah za a ga gawawakin su. Sai dai an ga gawansu kawai a zo da tirela a farka.
Har yanzu akwai ɗaliban kwalejin kimiyyar gandun daji da ke hannun wasu gungun ɓarayin da hakan ya mai da jihar Kaduna mafi fama da ƙalubalen ɓarayin mutane. Gwamnatin Kaduna na nana ta bata mara baya ga biyan kuɗin fansa. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Ali Kaya, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya sake dawowa da labaran duniya.
A jiya Lahadi, jagoran addinin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya kira kalaman da ministan harkokin wajen Iran ya yi da babban kuskure. Mako guda bayan da aka jiyo muryar ta ministan yana bakin cikin tasirin sojoji a hudar diplomasiya, babban jami'in diplomasiya Muhammad Javad Zarif da ɗaɗɗan mamba ne a majalisar zartarwar shugaban Hassan Rouhani mai matsakaicin ra'ayi. Ya bayyana haka ne a wata tattaunawar sirri ta sa'o'i 3 da kafafen yaɗa labaran ƙasashen waje suka fara yaɗawa a wajen Iran a makon da ya gabata. Rikodin ɗin ya haifar da fushi daga masu ra'ayin mazan jiya, amma masu matsakaicin ra'ayi sun kushe kan wanda zai ci riba daga abin da aka fallasa yayin da zaben shugaban kasa yake karatowa kuma yayin da muhimmiyar tattauna ta farfado da yarjejeniyar nuclear 2015 tsakanin Iran da kasashen duniya masu karfin fada aji. A jiya Lahadi hukumomi sun ce mutane uku sun mutu sannan wasu dozin biyu na kwance a asibiti bayan wani kwale-kwale ya kife a kusa da gabar ruwan San Diego na jihar California da ke Amurka. Dakarun tsaron gabar ruwan Amurka da sauran hukumomi sun kai dauki da misalin karfe 10:30 na safe bayan samun rahotannin wani jirgin ruwa ya kife kusa da Point Loma. Ma'aikatan kwana-kwana na San Diego sun ce mutane uku sun mutu a wurin sannan an kai mutane 27 asibiti. Jami'an sun ce ta yiwu amma ba mu tabbatar ba cewa jirgin ruwan ana amfani da shi ne ana safaran mutane.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wasu 'yan ta'adda da ake kyautar tsammanin sun fito ne daga kasar Mali sun yi wa sojojin jamhuriyar Nijar kwanton bauna a yankin Tiliya da ke arewacin jihar Tawa inda suka kashe sojoji guda 16. Wakilin Muharu na Mamman Bako ya tattauna da wani dan jarida Sidi Muhammad ya kuma haɗo mana da rahoto akan haka.
Wallahi halin da mutane suke ciki da hankalin su ya tashi tun da an fake yi kana ganin dukkan hankalin ku da ya tashi wallahi ka san sai kike da ka san babu shiga da dare da kare tun da tayi ka wuri da rana ta faji ba shiga da dare ba shiga tun da ku wuri doka wannan kuma ya fi cin tabara ga kiro 135 sakali yana abin da ta fi duka ta fi tabara ga kenan
garuruwan da abin ya shahwa yalla kusa gare ku suke sosai inda aka yi ma wannan zozojin kwantan bauna
kusa da tiri suke ba kusa uwa wajen shi da bara gamba tiri ya tana kusa gare ni 135 tiri ya shahwa kwarai kwarai kwarai
su waɗannan da suka to suka kawo wannan hari watakila yalla an lura cewa sun kutso ne daga Mali ko kuma daga ina suka bullo watakila ga labarun da kuka samu
kasan duk na inda suke tsakanin abin firinge zuwa Tiliya don hiri banza babu kowa ciki babu iko babu komai ciki wurin nan
ta wajen nan ne suka kullo
kasan tsakanin abin firinge da Tiliya a babbar sansan kan kilometer da ko sansan
kilo 150 zuwa kilo 160
eh haka nan ne
ana kyautata zaton ɗan tsaurin kishin addinin Islama ne da ke kutsowa a wannan iyakar ta Nijar da Mali daga ƙasar Mali suka aikata wannan ɗanyen aiki sanadar cewa a baya-bayan nan sukan abkawa fararen hulla ne kawai sai gashi sun wa askarawan ƙasar wannan kwantar bauna
kasan mutanen nan suna sake duwa kullum suna sake ilimi suma ya kamata suma a doka musu mataki wanda za a narke su don kar su
abin azayar tambaya anan shine su masu tsaurin kishin addinin da ke ikirarin kan waɗannan har-hare da sunan addinin Islama ta yaya suke amfani da wannan lokaci na azumin Ramadan domin aukawa sojin Nijar da ke kasancewa su ma musulmi ne a watan neman kusantar Ubangiji a kalandar Islama. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu saurare mu a jamhuriyar Niger za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da washirin ciki da gaskiya da har kullum yakan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci, yaƙi da cin hanci da rashawa don na gadan marayu da dai sauransu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Har yanzu dai muna ci gaba da bibiyar kadin Hajiya Binta, matan mariga Alhaji Musa Abdulhamid Uja, wanda ya rasu tun 2017 tare da barin tarin dukiya. Hajiya Binta ta zargi kanin mariga Ibrahim Abdulhamid Uja da hada kai da alkalin kotun shari'a Abuja Sidi Bello wajen yin makarkashiya don mallaki dukiyar da marigayin ya bari. Batun da shi wanda aka zarga Ibrahim Abdulhamid ya musanta kamar yadda za ku ji daga bakinsa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abdulhamid Alhaji Ibrahim, kanin marigayi Musa Abdulhamid Uja, da Allah ya rasuwa miladiya 2017 bayan kwana 10 a asibiti.
To Alhaji Ibrahim, kai kanin Alhaji Musa ne, an kawo zargi a kanka da cewa ka taka rawa sosai wajen kawo matsala wajen rabon gadon yayanka. Ka yi ruwa, ka yi makarbiya, ka nemi ma yi kwana ko in ce ka nemi ka cinye waɗannan kuɗaɗen na yayan nan naka. Me za ka ce kan wannan?
To ka ce zargi, zargi dai ba su da proof. So ni dai na san bayan rasuwan nan mun kotu muka je. Kafin mu je kotun shari'a na Abuja, mun fara daga High Court na FCT wajen muka samu administrators guda hudu. Ni abin da ya kawo ni cikin gadon gidan nan, mafiya nana da rai lokacin, Hajiya Marigayi Hajiya Rakiya Abdulhamid Uja, ta duba cikin ayanta gaba daya, ta ce ina da wanda suka girme ni, amma ta ce ni ya cancanta in wakilce ta a cikin harkar gadon ɗanta marigayi Musa Uja. So mun je kotu ne of competent jurisdiction, Hausa ce ba sa inda ake kira competent jurisdiction,
kotun da ta cancanci ta saurari wannan ƙara.
To wannan kotun da ta cancanci ta saurari ƙaran nan shine kotun shari'a ta Abuja, precisely Gudu Upper Court. Kaga abubuwan da ke cikin kotu bai kamata ana fitar da su waje ba. To amma abin da yasa na zauna ina magana haka, domin an riga an yanka hukunci tun 17 miladiya 2027 ga watan Yuli aka yanka hukunci a wannan kotun. Kuma tun lokacin wayansu bangare a cikin familin suka rubuta ma kotu wai a fara execution dan hukuncin da aka yanka don a samu a ba magada kayansu.
Alhaji Ibrahim, ita Hajiya Binta wato uwar gidan yayanka kenan, ta kawo mana labarin ta nemi ta sayi wannan ko ta mallaki wannan gidan a bar mata shi kamar yadda aka bar wa amaryarta gidan da take ciki, saboda ita tana da yara shida, ya kamata ta samu gugin wannan gidan da ta zauna tare da mijinta ta zauna a wajen. Amma ba ku ba ta goyon baya ba, me ya faru ne?
Hajiya Binta kenan mai toyon gayu, haka nake kiranta. Wannan abin da gadon na ta kusa, akwai parties daban-daban a family, kamar wanda babansu daban-daban ga suna, kamar ita group dinta da ita da ayanta. Amma maganar cewa ta nima, ana yanka hukunci, muna cikin kotu gaba ɗayanmu duka iyalin, ana cikin kotu, an yanka hukunci, an sa gidan a kasuwa. Binta ba ta taba indicating interest a rubuce ko ta wani fanni cewa tana son gidan nan ba, wai a bar mata da yayanta. Suka yarda a fara execution, a fara execution din judgment da aka bayar. Da suka yarda a fara executing judgment da aka bayar, an raba musu gado, an ba su duk abin da aka ba kowa ya ansa. Ba ta yi appeal din sayar da gidan nan ba. Ita Binta tana kawo tana dauko mutane tana nuna musu gida. Kina son gida, me yasa ba za ki adana gadon da aka baki da ƴaƴanki ku hada kuɗin ku sayi gidan nan ba?
Yanzu ta ce tana bukatan a bar mata wannan gidan ta zauna a cikinsa da ƴaƴanta guda shida. Idan ma ni kuɗin gidan aka bar mata, in akwai wani ciko ita ma za ta iya yin wannan cikon, amma ku ne ba ku son ta da wannan abu.
Ba mu ba mu taba hada ta zuwa ta nuna interest ɗinta ba. Ba inda za a yi a ce ba mu a neman zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ita da kanta ta ce ba ta da kuɗin sayan gidan nan. Ita da kanta take yawo take kai gidan kasuwa. Ita da kanta ta akwai offer da ta kawo mun zan nuna. So maganan cewa a je kotun a duba, akwai records. Ta taba approaching kotu, aida wanda zai sayi gidan ya zo approaching kotu aka yi. ta taba approaching kotu na kwana ɗaya, tace tana son gidan na hana ta. Ai, a dokance kowa na da right of first refusal.
Ajibiyar sun zargi ka da ka haɗa kai da jami'ai, hadda jami'an tsaro ku ne kuke bin dare, kuke kulle-kulle, kuna nema ƙarfi da yaji sai kun kore ta daga wannan gidan.
A matsayina na dan Adam, ba zan ci amanan wahana ba. Na san nauyin da ya bar a baya, na san kuran da ya bar a baya. Ni kuma in haɗa baki da jami'an tsaro da aka sayar da gidan nan, kotu tani mai ganin ta, tani mai ganin mu, mu administrators gaba ɗaya, mu hudu ne, ita ce na hudu. Mun je mun bata lokaci a kotu taki zuwa, mun je alkalin kotu ma ya je har gida sun barke din gidan, sun hana mu shi. So ba irin kokarin da bamu yi ba. Alkalin kotu ya tura mata sammanci ta yi disregarding. To kotu ne ta sayar da gida, in the sense that su suka bada order sayar da gida. Kotu ne ta mikawa mai sabon mai gida takardun gida. Kotu ne ta mika mashi right of possession, kuma kudin da aka biya na gida ya shiga probate account din shari'a, ba account din kowane administrator aka biya ba. Probate account kuma duk kowanne yake gadon gidan nan an biya shi kudin shi a cikin account din shi. Bangaren uwarmu an biya, bangaren yaran gaba ɗaya an biya, yaran da suka ci a biya account din maman su an biya. Bashi an sake bashi, an sauke mai nauyi, wasu ci an saukar. So ni ban san shu abin da ya kawo shure-shure cikin harkar nan ba.
Sai ka jiya binta ta zarge ka da kai ce kana son ka aure ta ne, da ta ki ta aure ka, shi yasa kake jin haushin ta, kake ta kulla mata wannan magargashin. Kuma ba wai ta ki auren ka don wani abu ne, saboda ta lura halinka ne bashi da kyau, shi yasa ba ta kaunar ka.
Ne to yan gayu kenan, wannan maganan da yayi ba haka take ba. Ni kuma ba zan zo ina cuɗe-cuɗe da matan marigayewana ba. Tana da ‘ya’ya, suna girma, ‘ya’yana ne. Ba zan zo ina sake maganganun da zai zama musu matsala a rayuwan sun tashi a wuri ba. Da yardan Allah, wannan maganan ba gaskiya ciki tsakanina da Allah.
Alhaji Ibrahim, me yasa ki zaɓi cewa ba gaskiya? Bayan ita ta ce haka ne, ita gungunka ma wato kanwar yayan naku Hajiya ya ta ce lalle haka ne, har ma ta hana ta yin aurenka saboda gungunka ta ce da kalinka irin na yayanku marigayi Musa ne, da ta goyi bayan ku yi wannan auren, in yazo ku ci gaba da zama a gida.
A'a, babu haka. Aisha dai ni to the best of my knowledge, Aisha ina jin tana da matsala, kuma Allah ya yi mata matsalan, domin har mahaifiyarmu ta rasu ta la'ance su akan abubuwan da suka nuna mata. So ba zan zo ina cuɗe-cuɗe da maganganu a kansu, wanda mahaifiyar mutu har gadon mutuwanta, har last bayani da ta yi tana la'antarsu.
Ibrahim Abdulhamir Uja kenan, ƙanin marigayi da Hajiya Binta ta zarga da yunƙurin rabu da cike da dukiyar magada. Idan watakila mai sauraro zai tuna, shi ma alƙalin kotun shari'a ta Abuja Sidi Bello an zarge shi da kin yin amfani da ko bin ka'idojin da shari'ar musulunci ta samar wajen yin wannan aiki na raban gado. Mai shari'a Sidi Bello ya aikowa da filin ciki da gaskiya littattafan da suka tattara muhimmancin shari'un da suka gudana a kotunan yanki na Abuja, ciki kuwa har da wannan shari'a ta raba gadon marigayi Alhaji Musa Uja. Littattafan na ɗaya da na biyu sun yi bayani daga shafi na 10-39 kan bayanin gadon, inda ya bada tabbacin duk hukuncin da ya yanki a fayyace yake, kuma ya bada kofin littattafan ga duk waɗanda lamarin ya shafa. Sidi Bello ya kawo bayanan hukuncin da ya yanki akan gadon mahaifiyar marigayi Hajiya Rakiya da lauyan tabarissa a gada ya tsaya mata. A tsarin musulunci, Hajiya Rakiya na da gadon kashi 1/6 na dukiyar. Hakanan littafin na Sidi Bello ya ce ya yi hukunci kan gadon uwar gidan marigayin Hajiya Binta da ‘ya’yanta shida, da lauyoyi biyu barista A.A. Oleyele da Ibrahim Bello suka tsaya musu. Haka kuma ya kawo bayanin amaryar marigayin Hajiya Hadiza da ‘ya’yanta uku, da lauya barista D.O. Ariku ya tsaya musu. Sai kuma ɗaya daga cikin ‘ya’yan marigayin mata, Jamila, wacce lauyoyi biyu suka tsaya mata, da suka haɗa da barista I.M. Muktar da Bashir S. Ahmad. Sidi Bello ya ce tun farko ba a saka Jamila a gado ba dan zargin ba a same ta hanyar aure ba sai da shari'a ta duba lamarin aka shigo da ita cikin gadan. A ƙarshe Sidi Bello ya ce biyan bashi da bada kuɗi don wasiyar margayen duk da amincewar kowa aka yi, dan haka ya ce yana mamaki bai san wane daɗi wasu ke ji wajen faɗa wa duniya ƙarya ba. Wannan shine martanin mai shari'a Sidi Bello. To masu sauraro, gabanin kammala wannan shiri mun samu bakuncin yayan marigayen tsohon dan sanda Adamu Abdulhamid Uja wanda ya shigo filin ciki da gaskiya ya amsa wasu tambayoyi, amma saboda karancin lokaci idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku tattaunawar tare da kammala shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Mu kasance lafiya.
A gaida Sarfi Hashim Gumel. Yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai girma daga kadanan yara.
Sunana Maryam Muhammad Abdullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فسبح بحمد ربك بالعشي والإبخار صدق الله العظيم.
To sadaka Allahu al-azim, Allah ya karba mana. Da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Annobar coronavirus tana ci gaba da mamaye ƙasar India wadda ta kafa sabon tarihi jiya Lahadi. Na kusan mutum 3,700 da suka mutu a cikin sa'o'i 24 da kuma sama da sabbin waɗanda suka kamu 390,000. Duk da haka, India ta fara kidayan ƙuri'un zaɓuɓɓukan jihohi, ko da yake babbar kotun Madras ta bayyana rashin gamsuwarta matuƙa ga hukumar zaɓe na yakin dakatar da gangamin siyasa da ya karya dokokin COVID-19. A jiya Lahadi, ƙasar Pakistan ta yanke shawarar cewa ta dakatar da shigowa ta kafa da mutane suke yi ta kan iyakokinta na ɗan wani lokaci daga ƙasashen Afghanistan da Iran don hana shigowa da duk wani nau'in sabuwar cutar coronavirus. Hanin zai fara aiki a gobe Talata da daddare, kuma zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar 20 ga watan Mayu, inji cibiyar NCOC wacce ke kula da yadda Pakistan take yakin da ɓarkewar cutar. Amurka ta musanta wani rahoto na gidan talabijin ɗin Iran cewa Tehran ta cimma yarjejeniya tare da Washington da Burtaniya don sakin fursunoni da ke da alaka da ƙasashen yamma a madadin wasu biliyoyin daloli na sabon tallafin tattalin arziki. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa jiya Lahadi cewa rahotannin da ke cewa an cimma yarjejeniyar musaya fursunoni ba gaskiya ba ne, kamar yadda muka ce a kodayaushe muna gabatar da ƙararraki na Amurkawa da aka tsare ko suka ɓata Iran, ba za mu daina ba har sai an haɗa su tare da iyalansu.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Jodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.